بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهود قوة ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكرا دبو إيدا دليو هدو دقو مشاترا وان دي 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 أشرين دي ترى قوة فبواري 1999 إذن جماعة بسمان تابا منا أينه شمبتا دنغني دكراتو لتافن الأقيدة الطهاوية شرح وتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله inda muka ce wannan shimfiɗa mun kasafta ta kashi uku. Kashin farko zamu yi magana dangane da aqidar salaf da ainihin wato ashabul hadith, sannan kuma zamu yi magana dangane da muhimmancin wannan aqida a tsakanin sauran aqidoji wato fifikonta, sannan kuma muka ce zamu yi magana akan littattafan da aka rubuta a takaice dangane da ainihin aqidar salaf. To waɗannan bayanai mun gabatar da su. Sai kashi na biyu na wannan shimfiɗa da muka ce zamu magana akan ilmul kalam da kuma asalin shi da hadarin shi da haramcin koyan shi ko koyar da shi ko kuma yin nazari a cikin littattafan shi. Mun fara bayani jiya dangane da ilmul kalam sai lokaci ya kure mana, kuma muka ce waɗannan bayanai zamu takaito su ne daga shimfiɗar wannan littafi mai suna Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam wanda Ibn Qudama yayi. To amma shimfiɗar da muke karantawa ta haƙiƙin da Sheikh Abdulrahman Ibn Muhammad bin Sa'id Dimashqiya yayi, daga nan ne muke ainihin rairayo waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala. In yaso daga ƙarshe sai mu faɗi ahammul mafadir, wato littattafai waɗanda suke sun fi muhimmanci dangane da samun ƙarin bayani dangane da waɗannan bayanai da muka yi. Muka ce abin da ya sa ya zan dole mu bayani dangane da ilmul kalam shi ne wannan ilmul kalam shi ne matsayin ainihin shirka game da aqidar salaf da bamu karantar. To ashe ku kamar yadda ka san dole ne wanda yazo zai magana akan tauhidi dole ne ya magana akan shirka, domin sai an bayyana ainihin tsantsar shirka sa'annan haƙiƙanin tauhidi yake fitowa ƙarara. Wannan ya bayyana tun daga kalmar shahada, sai da Allah ya fara kore shirka sannan ya tabbatar da tauhidi. Ashe labudda dole duk sa'an da za a yi bayanin tauhidi to sai an hada da bayanin shirka, domin gaskiya ta fito ƙarara ariya kuma ainihin ta bayyana. Haka duk wanda zai yi bayani dangane da sunna to lallai fa yayi bayani dangane da bid'a, domin ita ainihin wato bid'a din nan ita ce take kishiyantar ita sunna din. Sa'annan yayin da kai bayani dangane da ainihin bid'a a lokacin ne za a fi gane cikakken bayanin da kake akan sunna. To haka wannan aqida ta salaf wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da waɗanda suka biyo su akan wannan aqida, haka suka zauna lafiya akan wannan aqida, ana nan sai wannan ilmul kalam ya shigo, sai ya zama matsayin shine shirka gare ta kamar yadda yake matsayin bid'a ga sunna. To wannan ilmul kalam a takaice muka ce su malaman da suka kirkiro shi su ne ainihin suka sa mishi wannan suna ilmul kalam, kuma sun sa mishi wannan suna ne saboda ana yawan fadan kalmar al-kalamu, a ce al-kalamu fil qudra, al-kalamu fil hayati, al-kalamu fil kaza, magana game da ikon Allah, magana game da kaza, to sai suka sa mishi ilmul kalam. Amma sukan yi runto wani lokacin su kira shi da ilmul tauhid, sukan yi runto wani lokacin su kira shi da ilmul usuluddin, duk wannan runto ne sunan dai da ya dace a ce da shi din kenan ilmul kalam. To menene asalin wannan ilmul kalam? Kamar yadda muka fara bayanai a jiya, wato mas'ala ce ta faru tun kafin haihuwar Annabi Isa da kusan shekaru 400 alayhi salatu wassalam a ƙasar Greek wadda yake da Larabci ana kiranta Yunan, wadda Bahaushe yake cewa ƙasar Girka, mutanen ƙasar kuma yake Girkawa. Wannan ƙasa ce wadda take cike da ainihin maguzawa, amma masu ƙoƙarin wato ginuwa akan wani ilimi wanda yake na hazaka da kuma ainihin fahimta da makamantansu. To waɗannan ainihin maguzawa sai kasance suna da matukar ƙoƙari dangane da su binciken yaya ne za su tsara wani tsari na ilimi wanda yake za su iya samun sauƙin wasu abubuwa dangane da rayuwa. Waɗannan ainihin Girkawa waɗanda suke maguzawa ne kuma matsafa ne, sai ya zan su ne suka ainihin fara amfani da wannan hanya ta falsafanci, wadda ma'anarta ilimin hikima, falsafa ilimin hikima, wato hanyoyin da zaka bi ta dabara ka iya gano wasu abubuwa ba tare da an kawo maka wani dalili ko Allah ya ce ko annabi ya ce ba. To wannan dabara ta su da suka ga cewa tana ci dangane da harkokin rayuwar duniya. Dama kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana sirrin kafirai, yace ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sun san tantagariyar rayuwar duniya amma lahira kuma ba su ma san bayanai dangane da ita ba. Saboda haka sai ya zama suna da ilimi dangane da harkokin duniya, amma dangane da harkokin lahira sai suka rudu. Su yanzu a duniya wane ne ma yafi su ilimi na harkokin duniya? To tunda kuwa babu wanda yafi su, dan me ma za su tafi suna binciken wani ilimi daban, balle har su samu labarin wasu annabawa ko kuma su samu labarin wata aqida ko na addini. Don haka sai suka gamsu da addinin su na maguzanci da dabi'un su na tsafe-tsafe da kuma ilimin su na ainihin falsafa. Wannan yasa gaba ɗaya su ba su yi imani da wani addini ko wani annabi ko wani littafi wanda Allah madaukakin sarki ya saukar ba, saboda sun ainihin wadatu da abin da suke gani suna tare da shi. Sakamakon haka ainihin suka ci gaba da tafiya irin wannan rayuwa har zuwa lokacin da aka samu Aristo, wanda yake zamu magana akan shi insha Allah ta'ala. Wannan Aristo sai ya zauna sai ya tattara waɗannan ilmomi da ke kawunan malamai na falsafa, sai tattara su sai ya ainihin rubuta littafai. Shi Aristo ba shi ne ya kirkiro ilimin ba, ya samu da ilimin amma ilimin ba shi a rubuce, yana kawunan malamai ne ana ta ainihin wato wannan ya karantar da wannan, wannan ya karantar da wannan. Shi Aristo sai ya rubuta littafai da dama, ya tsaya kuma ya tace abubuwan da yake gani su ne daidai. Waɗannan littafai na Aristo, sai mas'ala ta zo, kamar yadda in Allah so bayani zai zo, ƙarin bayani zai zo. Mas'ala sai ta faru a zamanin ainihin tabi'ai, suna yawo suna cin garuruwa daban-daban na kafirai, daga cikin Kiristoci da Yahudawa da waɗanda suke masu bautar wuta da masu bautar gunki da kuma ainihin waɗanda suke zunzurutun maguzawa ne, waɗanda wasu taurari suke bauta ko rana ko wata, har aka kai zuwa ga wannan ƙasa ta Greek a zamanin tabi'ai. Sai aka gano ga wasu littattafai waɗanda ke cike da ɗimbin ilimi amma na harkar rayuwar duniya. A wannan lokaci sai aka kawo wa sarakuna na wannan zamani, waɗannan sarakuna sai suka amshe su, suka kuma ba da dama a ci gaba da ainihin wato fassara waɗannan littafai daga harshen Girkanci zuwa harshen Larabci. To waɗannan ainihin littattafai da aka fassara su, malaman wannan zamanin sai suka kutsa cikin waɗannan littattafai da nufin su ga irin barnar da waɗannan maguzawa suka ainihin yi dangane da ainihin abin da ya shafi haƙƙin Allah madaukakin sarki. Tunda su maguzawa ne, za su iya faɗin komai duk munin shi game da haƙƙin Allah, ba su damu ba. To waɗannan malamai da suka shiga suka karanto waɗannan abubuwa, sai suka ga wannan ilimi nasu kam yana cike da hikima, sai dai kuma matsalar su kwaya ɗaya ita ce su waɗannan masu ilimi ba su yarda da Allah ba. Sai waɗannan malamai suka yi ƙoƙarin ɗaukar irin wannan hanyar tasu ta falsafancin su yi wa waɗannan ainihin masu littafai raddi. To garin haka shi kenan, sai suka yi ƙoƙarin za su kare ɓarna da ɓarnar da aka ainihin haddasar da ɓarna a musulunci. Wato sai suka koyi ilimin falsafa ɗin don su yaƙi malaman falsafa, akan su malaman falsafa gaba ɗaya ba su yarda da Allah ba. Don haka in kana hira da malaman ilmul kalam, sai ka ji in ka ce alwujudu akwai dalilinta a Qur'ani ko ko a hadisi, za su ce babu. To tunda haka ne faɗawa Allah alwujudu to haramun ne a cikin addinin musulunci. Sai su ce ai dama sun faɗa ne domin su tabbatarwa da falsafawa waɗanda suka ce ba Allah. To su kuma sai su tabbatar da cewa alwujudu to akwai Allah. Sai zama suna amfani da kalmar kamar yadda za ka zo ka ji saɓanin abin da ma'anarta take hukuntawa. Domin asalin alwujudu ita ce irin fasarar da ake mata a ƙasar nan, a ce samuwa daga wajada yajidu ijadan. Saboda haka to waye samamme? Allah ne samamme. To me yasa kuke cewa Allah samamme? Don aka ce samamme abin da babu shi daga baya aka same shi. Sai ce ai mu muna faɗan wannan kalma ne saboda waɗancan sun ce babu shi, sai muka ce a'a alwujudu samamme ne shi. To daga baya da aka zo ahli sunna suka karambani suka kutsa cikin hayatul islami ida'atul dujunna, wai sai suka zo za su yi abin kwaskwarima. Maka zo ana karanta da yan islamiya maza ko mata ko yara, sai a zo ana ce musu alwujudu akwai Allah. A to ba haka fasara take ba, alwujudu samuwa. Ba wani gyara da za a yi wa abin, barna ce kawai a tuba a koma ana cewa Allah al-awwalu na farko shikenan babu wani rikici in aka ce na farko kai ka san shikenan babu wata kalma da za a faɗa wadda za ta kai matuƙa wajen gamsarwa game da ainihin tabbatar da cewa dama can Allah akwai shi tunda mai risala sai ya ƙara fito da matsalar yace laysa li awwaliyatihi ibtida farkon Allah bai da farko don Allah ka ji irin hikima ta malaman salam farkon na Allah shi kanshi bai da farko to kaga wannan ya kai matuƙa wajen ta'dirin abinda Qur'ani da Sunna suka hukunta amma wancan al-wujudi duk inda za a shiga a fita a larabta ne a ka'ida ta Qur'ani ko Sunna sai ya fadi to dan menene za a saki abinda bai da asali Qur'ani da Sunna bashi da asali a harshen larabci a hankalce lafiyayyen hankali zai halatta a danganta irin wannan kalma ga Allah ba a koma ana danganta ta gare shi abin da yake shi ya dace da hankali ya dace da alqur'ani ya dace da sunna ya dace da magabata baki daya a watsar da wannan kuma aje ana fadin abin da yake bashi da asali waɗannan ainihin wato bayanai a takaice su ne bayanan da nake so ka fahimta bayan haka kuma sai kamar yadda na faɗa zan karanto ƙarin su daga cikin shimfidar wannan littafi wanda shi Sheikh Abdulrahman Ibn Muhammad Sa'id Dimashqi yayi yace masadiru ilmil kalam daga ina ne shi wannan ilmul kalam ya samo asali sai yace innal qawla bi anna masdara ilmil kalami mutanawwa'a wa mutabayina wa anna ahamma masadiriha al falsafata al yunaniyya in hadha al qawla yu'tabaru haqiqa la yuqarriruha a'da'u hadha al fanni wa inma yuwafiqu 'alayha bal yu'akkiduha al mutakallimuna anfusuhum wannan magana da na gama fadi a yanzu cewa asalin ilmul kalam din nan ya samo asali ne daga wurin waɗannan mutane na falsafa waɗanda suke maguzawan ƙasar Girka to ba magana ce wanda yake ni da iri na waɗanda muke makiya ne ga wannan ilimi na kalam ba magana ce wanda yake mu ne kadai muke tabbatar da ita ba har su kansu malaman ilmul kalam din sun tabbatar da cewa asalin wannan ilimin nasu to daga littattafan waɗancan maguzawa yake ba wai mu ne muka yi musu kage ko karafi muka ce asalin ilimin su daga littattafan maguzawa yake ba don haka sai malam yace fattiftazani akwai wani malami wanda yake malami ne na ilmul kalam mai suna at-tiftazani yu'akkidu ikhtilata ilmul kalam bi falsafati al-yunan yana tabbatar da cewa ilmul kalam din nan to ya cudanyu ya gurbatu da ainihin falsafa ta maguzawan Girka fayazkuru bi annahu sai shi wannan malami yace lamma nuqilatil falsafatu ila al-arabiyya wa khaba fiha al-islamiyuna yayin da aka fassara littattafan malaman falsafa zuwa ainihin harshen larabci malaman musulunci suka kutsa cikin su hawalur radda ala al-falasifa sai su malaman na musulunci suka yi kokarin yin raddi ga ainihin waɗancan malaman falsafa fima khalafu bihi shari'a a inda duk suka ga waɗannan malamai na falsafa su Aristo su Aflatun da sauransu inda duk suka ga sun saba ma shari'a sai su malaman musulunci sai kokarin yi musu raddi dan haka fa khalatu bil kalami kaseeran min al falsafa sai suka cudanya wannan ilimi nasu na kalam da ainihin falsafa mai yawa hatta kada la yutamayyazu anil falsafati laula istimaluhu ala sam'iyat har sai da aka waye gari ba a iya gane wannan falsafa ce wannan ilmul kalam abin da ya gurbace gaba daya ba dan shi ilmul kalam in ana magana wani lokacin kakan ji aya ko hadisi ba da ba a iya bambance wannan falsafa ce wannan ilmul kalam inda aka dan bambance wani lokacin in suka zo duk suka gama lauka na kaza lalazima an yakuna kaza wa kaza 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 sai wani lokacin kakan yi karo da aya sukan dan kawo ko kuma hadisi in ba haka ba irin wannan laukaniya din shine a cikin littattafan falsafa to ba dan nan kakan yi karo da ayoyi da wasu hadisi ba baka iya bambance cewa wannan falsafa ce wannan ma ilmul kalam saboda sai riga sun cuɗe ma'ana abin da yake nufi da ainihin as-sam'iyat wato ainihin an-nusus min ayatin wa ahadith wasu nasoshi na ainihin al-qur'ani da kuma hadisi wannan magana shi tiftazani ya fade ta a cikin littafin shi mai suna sharhul aqi'a al-aqa'id an-nisafiyya a shafi na 8 malam abdurrahman ya ci gaba da cewa wa hadhihi al-haqiqa wannan maganar da muka gama tabbatarwa yanzu cewa ilmul kalam asalin shi daga littattafan maguzawa ne akkada ibn khaldun fi muqaddimatihi aidan ibn khaldun wani babban malami ne buzu ne mutumin kasar tunis ya tabbatar da wannan magana gaskiya ce a cikin muqaddimar shi mai suna muqaddima ta ibn khaldun daga shafi na 466 zuwa shafi na 467 sai malam yace wa awwalu man khalata al-kalam bil falsafati hum al-mu'tazila farkon waɗanda kuma suka fara cudanya ilmul kalam da ainihin falsafa sune mu'tazilawa mu'tazilawa dinnan su asalin su wato daga khawarijawa su kuma suka yi tawaye khawarijanci shine bid'ar farko da ya fara haddasuwa ya fara faruwa a musulunci a yayin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah a cikin ilimin shi wanda yake ya riga ya komai ya kaddara za su yi wannan fitina a tsakanin su wanda wannan fitina ta zama wata kaddara ce wanda yake babu yadda annabi zai yi da ita babu yadda su za su yi da ita abinda yasa nace babu yadda annabi zai da ita saboda Allah yayi ta nuna mishi abubuwa da za su nuna waɗannan irin fitintunu za su zo su faru wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana zaune sai mala'ika jibril ya zo mishi da turbaya haka a hannu yace kaga wannan kasa da ka gani yace eh yace na dan kota ne daga inda za a kwantar da jikanka Husaini a yanka shi me zai ka a kwantar da jikan manzon Allah a yanka sai fitina to haka abin ya faru manzo Allah ya fashe da kuka ya gama zubda hawayen da zai ba yadda zai yi Allah ya riga ya kaddaru wannan addu'a ba za ta yi maganin shi ba sai dai ta saukaka shi sa'annan wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauko ainihin jikan shi Hassan yace wannan dana wanda kuka gani Hassan jika kenan nan gaba shi zai sulhunta mana al'umma ta idan ta rikice fitina ta fitina haka kuma abin ya faru fitina ta fitina tsakanin sahabbai har sa'ad da sayyidina Ali Allah ya ainihin kara mishi yarda ya kai ga yin shahada a lokacin da sayyidina Ali ya kai ga yin shahada sai mulki ya koma hannun babban dan shi Hassan kenan Hassan sai ya ce wa Muawiya in dai akan wannan kujera ta ubana ake rikici ana ta kashe musulmi ka je ka ja wannan kujera ka zama shugaban musulmi ni kam na yafi na sakan maka tasdiqan lima akhbara bihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam dan gaskata abinda annabi ya bada labari cewa Hassan zai sulhunta al'umma ana ta kashe musulmi kowa ya ki sassautawa akai su Muawiya sun ki sassautawa su Ali sun ki sassautawa saboda haka Ali na rasuwa dan shi ya karbi kujerar sai ya ce to ya bar ta ga Muawiya in dai akan ta ake kashe musulmi to a daina kaga ashe manzon Allah Allah ya mishi wannan ishara akan irin waɗannan fitintunu wani lokaci manzon Allah da tsakar dare taso matayen shi duk baki ɗayan su yace cikin kuwa cece naji karnukan kabila kaza sun tare ta a bakin kogi kaza su ne mata haushi sun tare ta wucewa manzo Allah Allah ya nuna mishi a mafarki ne su kuma annaba mafarkin su gaskiya ne Allah ya nuna mishi a mafarki ga wata matar katan za ta fita fada nan gaba kuma karnukan kabila kaza su tare ta a bakin kogi kaza su ne mata haushi to a daren da yana cikin mafarkin da ya farka sai sadda aka taso su sai yake cikin kuwace ce naji karnukan kabila kaza su ne mata haushi kaga ita ma bata san kuwace ce ba tunda abin bai faru ba kace ya rasulullahi ban mu gane abin da kake nufi bai ce ku koma ku yi bacci Allah ya kiyaye wannan matsala haka ta zo ta faru sayyidatuna Fatima Aisha Allah ya kara mata yarda ta fito suka ja batta da ainihin su sayyidina Ali matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sirkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta fito ta zo daidai wannan ruwa da annabi ya faɗa sai karnukan wannan kabila suka fito suka tare ta sune ta mata haushi tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shekara kaza manzo Allah ya magana nan ashe da ni yake bari in koma ka san ɗan ingiza mai kan turuwa suka ce ina ranke dade a koma a ji kunya a ce mun fi ai wallahi ko ba za ki je ba sai mun je kaza 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 shikenan sai ta daure ta daure haka sai ta tafi aka je ana kaka fara wannan fitina ga bangaren sayyidina Ali da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da masu mara musu baya ga bangaren sayyidina ainihin Abdullahi dan Zubair da gaggwan shi Aisha da masu mara musu baya sahabbai da sahabbai kuma ɗan gidan manzon Allah waɗannan wannan sirikin manzon Allah kuma kanin manzon Allah wannan kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabi ke cewa darajar Aisha a cikin mata kamar darajar as-saridu ce a cikin abinci ina ma'ana as-sarid wanda abinci ne ka sani a cikin al'ummar ku yafi kowane muhimmanci to shine ake fassara da as-sarid kamar bahaushe kace mai tuwo duk inda aka buga ya zama manager ne ya zama director ya zama kaza sai ka ga yace shi dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ina tuwo to daraja Aisha kenan duk inda aka kada aka komo darajar ta kenan an fahimci wannan wato tana da fifiko a tsakanin mata na yadda duk inda aka je aka dawo sai dai ita din to sai aka rikice tsakanin su fada ya fara sai ina mace za ta iya yaki akan raƙumi sai suka watso ta ƙasa suna watso ta ƙasa sayyidina Ali ya rugo da gudu dan ka san fadan kamar yadda na fada abin sun san jaraba ce Allah ya jarabce su sun kasa su da kansu su bari ya rugo da gudu ya rungume ta lullube ta yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zawjatu rasulillah matar manzo Allah kuma da ita aka fito za a yi fada dan ka san abin wato su kansu yana damun su amma sun kasa samun maganin shi saboda kaddara to ba ta jin addu'a sai dai addu'a ta sassauci akan ta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan a takaicen takaita abin da ya faru kenan wanda har a wannan lokaci zaka ga suna fadan an kashe wani kuma duk za a tsaya sai a je a yi mishi sallah a je a binne shi kuma gobe kuma a zo a ci gaba da fitina duk fadannan da so gama ba wani sahabi da ya bude baki ya ce sahabi wani kafiri ne ba su kafirta junan su ba ba wani da ya ce ba za mu bi wannan limami a'a sun dauka wannan fada ne irin naku wannan yana ss kaza wannan yana pp kaza na siyasa ne to amma matsalar inda ta yi bambanci shine ko ba ma matsalar addini ba matsalar siyasar duniya ma sai ta hada ku fada kace ka abu dan uwanka sallah ka a ciyan kanshi ka aika ba amma su siyasar addinin ce amma sai suka fahimce har yanzu wani bai zama kafiri ba daga ciki matsala ce ta rikice mana mun kasa fahimtar junan mu ne to sai suka dauki abun haka sai har Allah madaukakin sarki ya kawo yadda za a yi a sulhunta wannan rikici to kasan mutane suna da fitina jama'a lokacin da sayyidina Hassan yace ya bar wannan kujera ga Muawiya sai suka tafi kuma wurin ainihin Husaini kanin Hassan kenan suka ce to yanzu wannan kujera da Hassan ya barta to gadan shi ce shi kadai kai ma ai kana da haƙƙi dan haka kai ka ce kai kana nan da magana akan kujerar gidanku tana gidanku shikenan ya wuce gaba aka ci da rikici har sai da aka je aka datsa kan sayyidina Husaini fitina jama'a Allah madaukakin sarki ya raba mu da ita kada Allah ya haddasar da irin wannan fitina nan gaba ga al'ummar musulunci kuma al'ummar musulunci su yi hakuri su daure duk irin yadda matsala za ta faru tsakanin ku kuna musulmi ahli sunna wal jama'a wallahi kada dai dan wani ya bata maka rai kace kada a bi wannan sallah kada a ci yankan shi ya zama kaza 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 da za a zo a zaunar da kai wannan kana magana ne a cikin addini kana magana ne a cikin ilimi shin a ilmance kana da dalilai na ilimi ko ko kawai dan ya bata maka rai shin da a ce zaka tafi kabari a tambaye ka zaka iya jawabi kullun zaka yi hukunci ka rinka tunanin haka da za a zaunar da kai a nan duniya a tafa ka ga manyan malamai manyan alƙalai su ne maka tambaya shin zaka iya ba su jawabi ko ko zufa zaka yi ta yi da a ce za a kai ka kabari ana tuhumarka kana shirye da ka iya bada jawabi yanzu kowane musulmi zai ce nan yana shirye daga in an tambaye shi wane ne ubangijin shi zai ce Allah wane ne manzon shi zai ce Muhammad Rasulullah menene littafin shi zai ce Al-Qur'ani to kamar yadda ka san kana shirye da amsa irin waɗannan jawabi abinda kake roko dai shine Allah ya tabbatar da bakinka ka iya faɗi amma dai ka san amsa to shin yayin da zaka ce wani kafiri ne inda zaka je kabari a tambaye ka akan haka kana da jawabin da zaka iya yi in ba haka ba kar ka faɗa saboda magoya baya za su yi maka tafi za su yi maka sai kai sarkin malamai malami uban malamai duk su gama kamba maka gaba daya ba wanda za a rufe ka ya zauna kabarinka awa biyu ya nemi maka addu'a ba wanda zai maka kara akan haka tarihin musulunci ya nuna mace ɗaya ce ta wa mijinta kara an rufe shi ta zauna shekara ɗaya dindi tana jira wai ko da jawabi Imam al-Bukhari ya ruwaito mu'allaqan a cikin Sahih al-Bukhari Kitab al-Janaiz mata al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib tattaba kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya rasu matar shi saboda soyayya kaji soyayya ta gaskiya kenan yanzu kai kana mutuwa sai ta je malami mata rubutu da daddare ta shafa bakin gawayi a goshinta wai mafarkin ka ma ba ta son ta yi ka zama dodo amma ita sai ta je kabarin sai ta samu kusa da kabarin sai ta kafa yan rumfa sai ta zamanta tana jiran yaya ko wata ran zai taso a koma gida a ci gaba da soyayya ko yaya ko yaya shekara ɗaya da ta waiwayo ta rasa yadda za ta sai ta kafa yan rumfa ta kakkaba yan rumfa ta taho ta tafi sai ta ji ana magana wani yana cewa abinda take nema ta samu kuwa sai ɗaya ya ce a'a bata samu ba ta juya ta hakura ta tafi gida malamai da suka fassara Bukhari Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace muminai ne a zahiri na aljanu suke mata wannan maganar dan su nuna mata irin wannan bukatar ba a neman ta balle ta samu dan haka sai hakuri kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to ka dai ji wannan to mu'tazila asalin su sai waɗannan ainihin wato sai aka samu wasu mutane sai suka ja gefe guda sai suka ce waɗannan sahabbai da suka yi wannan rikici duk sun zama kafirai khawarija kenan khawarija al-khuruju ala al-a'imma zaka ji anan cikin aqida zamu karanta wala nara al-khuruj ala al-a'imma ma'ana tawaye ga shugabannin addinin musulunci to sai suka yi tawaye ga Ali suka ce Ali kafiri ne suka yi tawaye wa Muawiya suka ce kafiri ne duk sahabin da ya zama involved ya zama ya shiga cikin wannan rikicin suka ce ya zama kafiri to waɗannan khawarijawa kenan, don haka ba sa ibada da duk hadisan da waɗannan suka ruwaito. Don haka sai suka koma suka ce Qur'ani kadai suka yadda da shi, hadisi sai in sun ga ya dace da Qur'ani, in ba haka ba to ba za su karɓa ba. Kaji asalin wannan mas'ala. To ana nan cikin su din sai wasu suka ga kai zafin kan waɗannan shugabanni namu yayi yawa, sai suka kauce musu, sai suka koma gefe guda suka ce mu ba za mu kafirta ku kamar yadda kuka kafirta waɗancan da suka gabace ku ba, kuma mu ba za mu kafirta da waɗancan waɗanda ainihin suka gabace ku ba, sai dai mu mun janye gefe guda, ba mu ba ku, ba mu ba waɗancan kuma, amma mu ba mu ce dukkan ku kafirai bane. Sai su kuma aka sa musu al-mu'tazila wa in itazaltumuhum itizal, sai suka koma gefe guda. Su kuma sai suka kirkiro wasu aqidoji waɗanda daga cikin su nayi bayani jiya su ne duk wata siffa da ake dangantawa Allah sai suka ce basu yadda ba. To su waɗannan mu'tazila su ne Malam Abdulrahman yake cewa su ne farkon waɗanda suka fara ɗaukan ilmul kalam suka cuɗa shi da falsafa. Kaji asalin su kuma haythu tala'u ala kutubil falasifa, yayin da su malaman mu'tazilawa suka ainihin yi nazari suka binciki littafan falsafawa, wara au munasabata mazjiha bil aqaid al islamiyya, sai suka ga waɗannan littafai na falsafa na maguzawa wai sun dace a ainihin cuɗanya su da aqidojin musulunci. Qala ash-shahru satani, Malam Abdul Karim ash-shahru satani mai littafin al-milal wan nihal, wanda shi ma malami ne wanda yake cikin ilmul kalam ya zurfi, daga baya kamar yadda baka zo ka ji ya zo ya bayyana nadama shi bayan lokaci ya kure mishi, yace qala ash-shuyukh al-mu'tazila kutub al-falasifa, malaman mu'tazilawa suka leka suka yi nazarin littafan falsafawa, haythu fussirat ayyam al-ma'mun, ayayin da aka fassara su a lokacin ainihin sarki Ma'mun. Wannan malami abin da yasa ya yanke hukunci kai tsaye da cewa an fassara su a lokacin sarki Ma'mun, saboda a lokacin sarki Ma'mun ne wannan ainihin wato fassara ta waɗannan littafai ta fi shahara. Amma in ba haka ba, tun kafin lokacin sarki Ma'mun wasu suka ce Khalid dan Yazid dan Muawiya ibn Abi Sufyan, wato jikan sayyidina Muawiya, shine mutumin farko da ya fara fassara littafan nan na ainihin falsafawa ya kawo su cikin musulunci da harshen Larabci. Wannan magana tana nan a cikin littafin Saunul Mantiki wal Kalam na al-Imam Abdurrahman Suyuti a shafi na 9. Wasu kuma ainihin suka ce a wannan ko ya faru a shekara ta 90 ne ainihin wato a abin nan bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasu kuma suka ce a sarki Abu Ja'far al-Mansur ne wanda yake sun yi zamani daya da al-Imam Malik, sunan shi Abdullahi dan Muhammad dan Ali, shine khalifa na biyu daga cikin khalifofi na Banu al-Abbas wanda ya rasu hijira na da 158. Wasu suka ce shine mutumin farko da ya fara fassara littafan daga Larabci daga Girkanci zuwa Larabci. Wasu kuma suka ce a Yahya dan Khalid dan Burmak al-Farisi, mutumin kasar Farisa wanda ya rasu hijira na da 190, suka ce shine ainihin ya fara fassarawa, wanda yake shi din nan wato malami ne a lokacin halifancin sarki Harun ar-Rashid, wanda yake shine halifa na biyar daga cikin halifofin gwamnatin Abbasawa. Sai aka ce shi wannan Yahya din nan ya kasance waziri ne, wato wani minista ne, wani babban bafade ne ga shi Harun ar-Rashid, kuma yana da matukar daraja a wurin shi, to shine ya fara fassarawa. To waɗannan zantuttuka da aka yi dukkanin su babu wanda za a ce ainihin wato kuskure ce, sai dai kuskurantar da ita shine ainihin wato ta tabbatar da wanne ne ya fara. Amma kowanne daga cikin waɗannan da muka lissafo dukkanin su sun yi aikin fassarar littafan nan na falsafa zuwa ainihin musulunci, amma gano wanda ya fara yin aikin shine wannan yau malaman tarihi ainihin wahala. Don haka sai aka ce sarki ainihin Ma'mun, wato wanda yake ɗa ne ga Harun ar-Rashid, wanda yake shine khalifa na bakwai daga cikin ainihin gwamnatin Abbasawa, wanda ya rasu a hijira na da shekara 218, shine ainihin mutumin da ya haɓaka wannan abu, domin shi har gida ya ware guda ya ɗibo malamai ƙwararru da suka iya Larabci suka iya Girkanci, ya rinka biyan su lada mai tsoka akan duk wanda ya ɗau wani littafi ya fassara daga ainihin wannan harshe na Girkanci zuwa ainihin harshen Larabci. To kasancewar wannan magana ainihin wannan irin wato ƙwazo da yayi wajen wannan fassara ga wannan ilimi, to shi yasa sai wasu suke ganin shine ya fara yi. Amma hakikanin al'amari shi yafi kowa sa kuɗi ne, da ainihin habbaka al'amarin shi yasa yafi shahara. Wannan a takaice shine tsarin su waɗanda suka fara fasara waɗannan abubuwa. Kaga in ka duba zaka ga dukkanin su tsakanin tabi'ai ne da kuma waɗanda suke ainihin atba'u tabi'ina suka yi waɗannan ayyuka. Ina fatan jama'a mun gane. To shine ainihin sai shi waɗannan da suka yi fasaran nan sai suka cudanya tsarin ilmul kalam ainihin wato wa afradu li anfusihim ilman. Tsarin ilmul kalam wanda yake suna ainihin kokarin amfani da shi su waɗanda suke malamai ne na mu'tazilawa sai suka yi kokarin cudanya shi da ilmin falsafa. Wa afradu li anfusihim ilman sai suka ware wani ilimi ga kansu yusamma bi ilmul kalam sai suka sa mishi ilmul kalam. Ma'ana yayin da aka fassara waɗannan littafai da suka yi nazarinsu to shikenan sai suka samu fahimta ta cewa wannan ilimi zai taimaka wajen tabbatar da aqidoji na musulunci. To dan haka sai suka ga to abin da yafi shine su ware shi shi ma su kutun da guda su rubuta shi suka ware shi shine sai suka sa mishi ilmul kalam. Wannan magana tana nan a cikin littafin Al-Milal wa Nihal na Al-Imam Shahrusatani a juz'in farko shafi na 32. Wannan a takaice hanya ta farko kenan daga cikin hanyoyi masu yawa wanda yake wannan ainihin ilimi na kalam ya samo asali, wato ta hanyar ilimin falsafa na ƙasar Greek. Waɗannan ilimin littafai jama'a abin mamaki shine har yanzu suna nan rayayyu a ainihin duniyar libraries, wato in ka shiga mafi yawancin libraries ɗakunan ajiye littafai na Turanci ne ko na Larabci na har suna daban-daban zaka same su suna nan har yanzu. Daga cikin irin waɗannan littafai na ainihin shi Aristo, na zo mana da wannan dan ainihin ya zama mana misali, wanda yake wannan littafi gashi Kitabun Nafsi littafi ne wanda yake shi Aristo ne yayi shi, amma ba shi daga cikin waɗanda waɗancan magabata ainihin suka fasara. Wanda ya fasara shi shi wannan wani malami ne mutumin ƙasar Masar mai suna Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwani shine ya fasara shi. To da yake ka san duk inda kafirci yake sai ya koma ga asalin shi yake daidaituwa fa. Da wannan malami gashi musulmi ne Balarabe ya fassara shi, sai je ya samu ainihin gashi sai aka ce raji'ahu 'alal yunaniyya. Sai aka samu wani sai ya koma ya dinka gwada fassarar da kuma asalin harshen girkancin. Wane ne wannan? Shine Al-Ab George. Wani Reverend Father ne. Wani ainihin hamshakin malami ne, shehun malami ne na Kiristanci. Shi ya ainihin yi nazari ya tabbatar da cewa fassarar ta yi daidai. Wannan littafi na Aristo yana nan in ka je ka bincika zaka same shi ainihin a cikin libraries da dama. Sa'annan sai kitabu talkhisu Kitabun Nafsi Ibn Rushd Al-Maliki. Ibn Rushd mai littafin Al-Bidayatu Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasid. Shi din nan da ka ganshi to shi ma malami ne na falsafanci, amma wai sai ake kwaskwarima ana cewa wai falsafancin shi na musulunci ne. To ku gaya min a fassara kalma kamar a ce maguzancin musulunci, yaushe wannan kalma za ta tafi tare? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Shi kuma da yaje ɗauko wannan littafi domin yana jin harshen girkanci, shi bai fassara shi duka ba, sai talkhisin shi shine wannan ka gan shi gashi shi ainihin Ibn Rushd ya wannan ainihin talkhisi. Shi wannan dai Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwani din nan shine ya ta hakikin littafin kuma ya yada shi ga ainihin jama'a. Wannan ko gashi tun 1950 jama'a, yau shekara 40 kenan da tara da yada wannan littafi. To sa'an nan sai kuma Ibn Sina wanda yake shi ma falsafi ne, gashi shi ma ya nashi Ahwalun Nafsi Risalatun fi Nafsi wa Baqa'uha wa Ma'aduha li Sheikh Ar-Ra'is. Ibn Sina shi ma dai wannan malami Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwani din nan shine ainihin wato ya ta hakikin shi. Kaga shi ma ya taimaka wajen kawo ainihin waɗannan sharrori kenan. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Abin da ya rage mana shine ya kamata kafin mu tafi zuwa ga dalili na biyu daga cikin dalilan da ainihin wato suka sa wannan ilimi ko kuma wannan ilimi ya samu sadadowa cikin musulunci, ya kamata mu ji takaitaccen tarihin shi wannan Aristo. Aristo din nan ainihin wato takaita sunan ake, amma asalin sunan ana cewa Aristophanes da Turanci ko su ce Aristot ko kuma su ce Aristotle. Wannan ainihin mutum philosopher wato malami ne na falsafa Yunaniyun mashhur na kasar Greek ko wanda yake shahararre ne. Wulida sanata 40 wa 80 wa 300 qabla al-milad, kafin haihuwar Annabi Isa da shekara 384 shi aka haife shi, kafin a haifi Annabi Isa.
ولما بلغ السابعة عشر من عمره أسلمه أبوه إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون أيين ديك شكرا غو مشابكو إلى جسكين رايوشي سي أبنشي أوكيشي يكيش ولم ببمال من فلسفة نكسا غريكا ألوكا تنم من سنة أفلاطون لكن جدوانا كان كرن تسايكولوجي لكن ذو كان تكرو دئلوسو suna ta zuba maka abubuwa na hayaniya kwana biyu kuma ka fito shikenan ka zama kai ne minista kaza sai ka ce mu fa ba ruwan mu da addini gwamnatin mu fa asani da cewa gwamnati ce wadda ta gino akan secularism akan haka aka kafa gwamnatin wai fa ba ruwanta da addini Allah ya kiyaye fa makafa indahu ma yazidu ala 20 sana ya zauna yana koyon wannan ilimi na maguzanci a wurin wannan malami na shi fiye da shekaru 20 tufiya aristo sanata 22 wa 300 qabla al milad Alis Aristo din nan ya rasu ainihin kafin haihuwar Annabi Isa da shekara 322 kafin a haifi Annabi Isa sai dai shekara 322 da mutuwa sannan aka haifi Annabi Isa wa kana mimman kana yaqulu bi kadamil alam yana daga cikin wadanda ke da aqidar cewa duniyar nan ba wanda ya halicce ta dama can haka take kuma haka za ta zauna bal innal yunaniyina alladhina kanu qabla al masih alayhi salam wa minhum aristo kanu kuffaran yace ai waɗannan girkawa da ke rayuwa kafin haihuwar Annabi Isa dama su sun kasance ne ainihin kafirai ne maguzawa ne wanda hadda shi Aristo a ciki ya abudun al-kawakib suna ainihin bautawa taurari wal asnam kuma suna bautawa ainihin gumaka wa yumarisuna sihira kuma ƙwararru ne a wajen sihiri da tsafi da bokanci da bori da maita da duk nau'o'i na ainihin sihiri sun ƙware ainihin a wannan fanni a takaitan takaitawa wannan ainihin bayanai da kaji na karanto shi ne daga shafi na biyar na wani littafi wanda zan zo shi ma in yi ishara akan shi an jima kadan mai suna tahzirul anam min ilmil kalam tsoratar da halittu game da ilmil kalam wani babban malami ne a Madina ya rubuta shi mai suna Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abdul Aziz ibn Ali Ash-Shubul Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan kaji shine ainihin wato dalili na farko daga cikin dalilan da suka kawo wannan ilimi ya fadado cikin musulunci har yazo ya haddasa da fitina a cikin aqidar ainihin musulunci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bai kyale waɗancan maguzawa da suka haddasa da wannan fitina ba sai da ya musu raddi raddi na musamman bayan da ya gama da yaran su yaran waɗancan maguzawa sune malaman nan na ilmul kalam malaman mantiki duk sai da Ibn Taymiyyah ya littafai akan su waɗanda bamu zo mu yi ainihin bayani akai akwai littafi sukutun da guda da Ibn Taymiyyah ya sa mishi ar-raddu alal mantiqiyina mantiqin nan da ake koya muku a haya islami a jami'a a ina a ci ai malam wani ya iya mantiqi kamata ya kurinka ci in aka in ka je kana labari gida kakarka tace me mantiqi sai ka ce maguzanci sai ta maguzanci ake koya muku sai maguzanci ake koya mana sai ta ba an ci haya islami ma sai ta to an hada da maguzanci mun fahimci wannan da kyau ko eh to wannan ainihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sai ya ainihin dubi manyan waɗancan su Aristo din sai bai kyale su ba sai yayi babban littafi yana raddi akan su ya sa mishi Kitabus Safadiyya mujallad biyu ne ad-doktor Salim Rashad wanda yake hakikin mafi yawancin littafan Ibn Taymiyyah daga cikin su hadda Minhajus Sunnah da Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql shi ya ta hakikin wannan littafi a cikin mujallad biyu Kitabus Safadiyya yayi raddi ne akan su Aristo sannan yazo wannan yayi musu raddi ne na gaba daya akan aqidojin su baki daya to na daga cikin aqidar su suna cewa annabawa ƙarya ne mu'jizar annabawa ƙarya ce a ce wai wani waliyi ne ƙarya ne babu wani waliyi babu wata karamar waliyi duk suka ce ƙarya ne waɗannan abuwa sai Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah sai yayi littafi ya sa mishi al-mu'jizatu wal karamatu wa anwa'u khawarik al-adati wa manafi'uha wa madarruha wannan littafi juz'i guda Sheikhul Islam yayi shi sa'annan yazo ya sake littafi mujalladi guda ya sa mishi kitabun nubuwat littafin da ke tabbatar da annabta annabawa gaskiya ce jama'a mun fahimci wannan wallahi duk waɗannan abubuwa da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi yayi ne dan ya kare aqidar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabban shi to amma in kuka dubi za ku ga mafi yawancin masu bin aqidar tariqa da mafi yawancin masu bin aqidar Shi'a ba sa san Ibn Taymiyyah ba sa san Ibn al-Qayyim al-Majrin shi ba sa san ainihin Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sai su hada suna zagin su saboda me saboda waɗannan malamai sun yi kokarin su tunkuɗe abin da iyayen gidan ƴan ɗariƙan nan da ƴan shi'an nan suka kawo a farkon musulunci, su ne malaman falsafa da ilmul kalam. Domin duk waɗannan ɗariƙu da kuke gani da shi'a da kuke gani, babu abin da ya haddasar da waɗannan miyagun aƙidoji nasu sai ainihin waɗannan ilmomi na kalam. Za a zo ana magana wadda yake babu irinta a alƙur'ani ko hadisi, ba ta da dalili a ƙur'ani ko hadisi. In ka ce wannan magana ta saba alƙur'ani ko hadisi, sai a ce kai da Allah sakarai, kai ilimin zahiri kake da shi, ana magana ilimin baɗini. Ilimin baɗin nan me ya haifar da shi? Shine ilmul kalam. Don haka sai mutum ya zo sai ya mummunar kalma, da zaran kun tashi za ku ce ba haka abin yake ba, sai a ce kai da Allah, ku ilminku ilimin zamani, ilimin zahiri kuke da shi, wannan masu ilimin baɗini ne, manyan malamai ne, in sun yi magana ka sallama musu, kai shiru kawai. Sai mutum ya zo ya ce da annabi da fafuroma duk ɗaya ne, a nan ƙasar ake faɗin wannan kalma, a nan ƙasar, sai a ce da annabi da fafuroma duk ɗaya ne, sai ka ce kai wa ne, sai ce waye halicci annabi, sai ka ce Allah, to waye halicci fafuroma, Allah sai ce to ba ku fahimta ba ne, kawai za ku yi mana zafin kai, ku rinka bari ana fahimtar da ku. Sai ai ta kawo maka misalai, ga nassun Qur'ani kai tsaye, ga nassun hadisi, sai a koma ana shan fanya don a samu damar batar da kai. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. To wannan ainihin shine a ita ce hanya ta farko da wannan ilimi na kalam ya samo asali, wato daga littafan falsafa. Malam Abdulrahman ya ce wa yuhaddithu ibn an-Nadim عن سبب آخر من أسباب إدخال المنطق وعلم الكلام في الدين الإسلامي، وذلك بدخول أفواج من اليهود والنصارى والفرس والوثنيين في الدين لا عن قناعة ونزاهة. ونبب مال من تاريخكما وأنهن يبياني دنغني دنغة تكين دليلن دسك كاوانا علمي نأينهن واتو منطق يشغو تكين مسلم تدشير علم الكلام يتشي نادغة تكين هنيرين. Yahudawa da ainihin Kiristoci da maguzawan ƙasar Farisa da waɗanda suke sauran maguza masu bautar gumaka, yayin da suka ga addinin musulunci yayi ƙarfi, su rasa yadda za su yi da shi, sai suka ce to abin da za su yi, bari su shiga addinin ba wai don sun gamsu addinin gaskiya ba ne, ba don suna da tsarkin zuciya ba, wa innama liyakidu lil islami wa ahlihi, ba don komai ba sai don ainihin wato su yi wa addinin musulunci makirci, su kuma yi wa ainihin musulmi makirci. Domin na daga cikin makircensu, da farko sai suka yi rinka ƙoƙarin kashe malamai daga cikin ainihin musulmi. Malamin farko da ainihin suka yi ƙoƙarin kashewa Allah bai ba su nasara ba shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mu'allimul ummati wal anam, da suka yi ƙoƙarin kashe shi ba su samu nasara ba. To sai a zamanin Sayyidina Umar, Allah maɗaukakin sarki cikin ikon shi da kaddarawar shi, sai ya ba da dama akan wani Bafarisi, mutumin ƙasar Farisa, ya kashe ainihin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Allah ya ƙara mishi yarda, yana yawan magana akan cewa a daina shigo da maguzawa Madina a matsayin bayi. Sai aka ce mishi ranka ya daɗe, waɗannan maguzawa na ƙasar Farisa suna da ƙoƙari, suna da kuma ƙwazo wajen gine-gine da haƙa rijiya da sauran faskare da ayyukan ƙarfi, don haka ake kawo su. Abbas ibn Abdul Muttalib, kawun Annabi sallallahu alaihi wa sallama, shi ɗan kasuwa ne wanda yake na daga cikin hanyar kasuwancin shi sayar da bayi, yana yawan siyo su ya kawo su Madina, tunda ya san ana wawasan su don suna da ƙarfi da nagarta. Sayyidina Umar yana yawan kwabar shi, yana kuma yawan ainihin kwabar Abdullahi ɗan Abbas cewa ka rinƙa wa mahaifinka nasiha, duk da yana samun kuɗi a wannan hanya, amma ina ƙyamar shigo da maguza wannan garin nan. To su kuma waɗannan Farisawa suna jin haushin Sayyidina Umar, saboda Sayyidina Umar ya ainihin haɗa rindunar yaƙi, ya ɗora Sa'ad ibn Abi Waqqas babban soja, wa ne field marshal, tun da sojan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma tun anan duniya manzon Allah ya ce shi ɗan aljanna ne. Gaya min wannan field marshal yanzu yake da garantin in ya je kabari za a mai tambaya ma da sauki. To amma shi wannan tun daga nan manzo Allah ya yi mishi garantin shi dan aljanna ne, radiyallahu anhu wa ardahu. Sa'ad ya je ya ci waɗannan mutanen Farisa da yaƙi, ya kafa ainihin gwamnatin musulunci a ƙasar Farisa, ya hau tukullumar can sama ta ginin ainihin sarkin ƙasar Farisa, ya kira sallah, aka yi kalmar shahada, aka tabbatar da musulunci, aka kashe wutar da ainihin Kisra ke bautawa, shekara 100 bata mutu ba. shekara dubu bata mutu ba afwan sai sa'an da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama but sai aka ga ta mutu. To wannan wutar mai gadi kan mai gadi da wannan ya gushe sai da ta shekara dubu, amma manzo Allah na durowa duniya sai ta mutu sa'annan sai ta ci gaba. Su kansu basu gane sirrin da ya kawo ba, sai daga baya sa'annan aka gane sirrin, ashe mai kashe wuta hakika ya zo ne. Kamar yayin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah yake da aljanu suna jiran giya su hau sama, wannan ya hau kan wannan, wannan ya hau kan wannan, har can na ƙarshe su tafi ɗauko rahoto na can ƙololuwa. In ya jiyo hirar da mala'iku ke yi, sai ya gaya wa na ƙasa da shi, wannan ya gaya wa na ƙasa da shi, wannan ya gaya wa na ƙasa da shi, har su zo na ƙarshe ba don komai ba, don a zo a gaya wa boka, boka kuma ya gaya wa masu zuwa wurin shi don su samu ɓatar da al'umma. Da haka ainihin suke yi. Allah cikin ikon shi dama yake cewa inna zayyanna sama'a bi zinatin al-kawakibi wa an ko in sama'a ad-dunya bi zinatin al-kawakibi, sannan kuma Allah madaukakin wa hirzan min kulli shaytanin maridi, Allah madaukakin sarki yace saman duniya mun kawata ta da me da taurari don su zama ado gare ta, sannan kuma don ta zama tsaro ga ainihin waɗannan kangararrun shaydanu. To idan shaydanun suka je jiyo wannan hirar, Allah madaukakin sarki sai sa a tunkudo wannan tauraruwa sai ta taho shu. Wannan ko ya faru ne wata ran sahabbai na zaune, sai aka ga wannan tauraruwa ta zo ta gilma. Sai manzo Allah yace lokacin kuna maguza me kuke faɗi, tunda shi manzo Allah bai taba zama maguzanci ba, don haka ku ne maguza wantu babbu, da me kuke faɗi sanda kuke maguza, an ko ga haka wannan ta mutu. Sai ce a'a, sai mu ce wani sadauki ya mutu ko kuma wani sadauki ne ya zo duniya. Kaga irin wannan aqida har yanzu gata nan, ko rana ce ta husufi sai a ce wani wali ya mutu ko kuma wani wali ya zo duniya. To aqida ce maguziya, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To shine sai annabi ya ce musu a'a, ba haka abin yake ba, kun ji yadda abin yake, Allah yana jeho shaydanu ne da ita. To haka a lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, annabi ya zo ya fara bayyana musulunci, su kansu shaydanun sai suka ce da sun kasance suna zuwa suna jiyo labarai a sama, amma yanzu wanda duk ya tafi yajid lahu shihabar rasada, za a ainihin wurgo shi da bakin wuta, wanda yake zai zo ya riske shi ya kashe shi. To shikenan sai abin ya zama musu matsala, har suka bincike suka gano zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo musu wannan matsala. Ma'ana zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo alkhairai masu yawa a cikin duniyan nan, daga cikin alherin shine har da kashe wutar maguzancin nan ta kasar Farisa. To sayyidina Umar ya tura aka je aka ci su da yaki. To wannan cin su da yaki da aka yi sakamakon haka ne wasu su suka zama bayi. To kun ga suna nan suna jin haushin sayyidina Umar. To Mughirah ibn Shu'bah, wanda yake gwamna ne na sayyidina Umar a Kufa, sai ya ainihin samu wannan bawa wanda yake mutumin Farisa ne, Abu Lu'lu'a sunan shi, Al-Majusi, sai ya aiko da shi Madina tare da saƙon ga Umar cewa ga wani yaro nan wanda yake bawa ne mutumin ƙasar Farisa, amma ƙwararre ne, ya iya aikin birkilanci, ya iya ainihin ƙira. Aka zo da wannan ainihin bawa nan Madina, yana ta aikace-aikace. Ran nan sayyidina Umar na tafiya a cikin garin Madina, sai suka haɗu da wannan bawa. Sai ce labari ya zo gare ni cewa kai ƙwararren birkila ne, ka iya shafe, ka iya gini. Kamar yadda labari ya zo gare ni cewa kai ɗin nan ƙwararren kafinta ne, kuma ƙwararren maƙeri ne. Har ma na ji cewa za ka yi injin niƙa wanda zai rinka niƙa hatsi a garin nan. Ko haka ne? Shi sayyidina Umar ya nemi shi tambaya ne tsakanin shi da Allah. Shi kuma sai ya ba shi ansa da gatse, sai ya ce zan yi maka injin niƙa kuwa. Sayyidina Umar sai ya fahimci wannan ansa ba irin tambaya ta bace gatse ne. Da ya je sai ya ce wa sahabbai, kun ga ina ce muku ku yi hankali da maguza wannan. Ashe wannan ɗin nan dai Abu Lu'lu annan yana da mummunar manufa a kan sayyidina Umar. Ran nan kuwa da asuba sai ya shigo masallaci, sayyidina Umar yana ainihin wurin limanci, zai fara limanci. Shi kuma sai ya shigo sai ya tsaya a sahu na biyu, daga saitin liman amma a sahu na biyu. Ana fara sallah, mai bada wannan labari hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, a babin da ke magana akan kisan sayyidina Uthman. Kisan sayyidina Uthman ba kisan sayyidina Umar ba, babin kenan, amma kuma aka kawo wannan labari. Shine sai wannan ainihin bawa ashe ya zo da wata wuka tashi mai tsini, sannan kuma mai kaifi, sannan kuma mai kunnuwa a tsakiyar ta gefe da gefe. mai riwaya yace ni dai na ainihin ji sayyidina Umar ya fara karatu can sai naji karatu ya dauke tunda ni ma ina sahu na biyu ne yace kawai wannan ba ma guje ya fito da wuka ya faffarki waɗanda ke dama da shi da hagu da shi sai afka kan Umar sai je sai zinduma sayyidina Umar wannan wuka a ciki sai ainihin fusgo ta wukar tun daga tsini ga kaifi in ta shiga ta caka kuma ta yanki dama da hagu in aka jawo ta kuma ta fusgo abin da ke dama da hagunta sai ta fito da uwar hanjin Umar ta fasa ta sayyidina Umar ya fadi gefe guda ya kwanta sai ya ishara ga Abdurrahman ibn Auf ya zo ya ci gaba da wannan ainihin sallah ta asuba Abdurrahman ya karasa ainihin wannan sallah daga jerin surori da aka idar da sallah sayyidina Umar da farkon da yaji kaifin wannan wuka ya shige shi sai yace kare ya cije ni ta yake cizan kare ne da aka idar da sallah ya tabbatar da ba cizan kare bane sai yace ku bincika wannan da ya kashe ni din nan musulmi ne wanda zai iya zuwa lahira ya kafa wa Allah hujja don Allah ya kyale shi akan ya kashe ni da sujuda ɗaya da ya taba yi koko kafiri ne sai suka ce kafiri ne sai yace nagode Allah da Allah ainihin wato ya sanya mutuwa ta a hannun wannan kafiri wanda ba shi da abin da zai gaya wa Allah sai Allah ya mishi azaba sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda yasa aka dauko likita ya zo ya duba shi bayan kwana biyu an yi dinki ga wannan uwar hanji sayyidina Umar sai ya sha nono sai aka ga nono ya fito ta uwar hanjin sai ya ce a kira Abdullahi dan Umar dan shi kenan yace na tabbatar da cewa wannan rashin lafiya na mutuwa ne don haka ka je ka samu uwar muminai Aisha ka ce Umar kakka ce sarkin muminai don daga yau ni ba sarkin muminai bane ka ce Umar yana roƙonta arziki dan ragowa filin nan da ya rage kusa da kabarin annabi da kabarin mahaifinta Abubakar ina roƙonta arziki tunda ɗakin ta ne don Allah ta yafe min a rufe ni in zauna da abokaina sayyidina Umar yana kwance sai ga Abdullahi dan Umar ya je ya yi da sako ya dawo me tace sai yace ta ce da dai ta tattalarwa kanta ne yadda zai zama ga kabarin mijinta ta kuma na mahaifinta amma tunda sarkin muminai Umar na so kaga sai ta girmama shi ita kuma na bar mishi sai yace nagode Allah yace amma in na mutu ka je ka sake roƙon arzikinta me yiwa yanzu ta ga nauyin rayuwa ta ne yasa ta amince ka dan Allah jama'a ku dubi yadda khalifofi suke khalifa ne wanda zai iya kwace gidanta gaba ɗaya a kore ta daga garin amma roƙonta arziki yake saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kafa ka'ida yace duk wanda ya ci filin wani daidai da ɗani guda ranar alkiyama sai an warwaro wannan fili tun daga ƙasa ta ɗaya har ta bakwai an yi mishi gargara da shi an nada mai a wuya ka san ko tayar man diesel aka dora maka a wuya baka iya miƙe kai tafiya balle ƙasa tun daga ta ɗaya har ta bakwai a randa ba wanda ita nada a wuyanka shi yasa in ka taba cin filin wani kai ne yallabai kai ne kaza wallahi tun anan duniya ka zo ka bashi abin shi kuma ka tuba mishi ka tuba wa Allah mafitarka kenan in ba haka ba baka da wani hamzari da zaka faɗa domin haƙƙin wani ba zaka tafi wurin Allah kace kuma Allah na tuba ga haƙƙin wani manzo Allah yake duk wanda ya san ya zalunci wani ya marmaza ya nemi a gyara ta tun anan duniya kafin a je ranar da dinare ko dirhami ba shi da amfani inna ma hiyal hasanatu wasayiat lada da zunubi ne kawai ake cinikin sa a ranar lahira da su ake ciniki su ne kwandalayan su ne wazo biyar to sayyidina Umar na cikawa sai aka dauki gawar shi sai aka je kofar ɗakin Aisha aka ce Umar na sallama gawar shi tafi amma sai aka wakilce shi aka ce Umar na sallama yana roƙon arzikin kin ba da izinin a rufe shi sai ta ce ai na ba da izini shine sai aka je aka rufe shi shine ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ga na sayyidina Abubakarin ga na Umar alfazazi mai 20 alherin Allah ya kai gare shi ya waki waɗannan kaburbuka guda uku yake cewa salatan wa tasliman ala qabri ahmada wa qabri abi bakrin wa qabri abi hafsin yace tsira da amincin Allah ya tabbata ga kabarin ahmadu wai ahmadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismihi ahmad wa qabri abi bakrin yace Allah ya kara rahama da kabarin sayyidina abubakarin yace wa qabri abi hafsin da kabarin mazanjiya umar abu hafsin to wannan a takaitan takaitawa jama'a farisawa suna jin haushin Sayyidina Umar shine ainihin suka bi suka yi wannan makirci suka kashe shi. Kuma manzon Allah ya faɗi ka'ida guda ɗaya, can da duk aka zare makami aka kashe wani bawan Allah cikin al'ummata, ba za a maida wannan makami a kuban shi ba har kiyama ta tashi. Tun daga ran da aka kashe Sayyidina Umar har yanzu ba a zauna lafiya a duniyar musulunci ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. In kuna zauna lafiya yanzu ana can ana kashe wasu a Kosovo, in kuna zauna lafiya ana can ana kashe wasu a wuri kaza, sam tunda an tabo jinin wanda Allah madaukakin sarki yake fushi da fushin ainihin taba jinin shi. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Wannan ainihin shine Ibn Nadim yake ba mu labari cewa waɗannan ainihin Yahudawa da Maguzawa sai suka shiga addinin musulunci dan su yi mishi makirci. Wa zalika natijatu hikdihim ala zawali majdihim, sun yi haka ne kuwa saboda zuwan addinin musulunci shine ya rusa girman su wa sultanihim da kuma sarautar su. Fa kanu bidukhulihim fihi, sai ya zama shigar da suka yi wa addinin musulunci, yuzhiruna al-islam, suna bayyana addinin musulunci, wa yubtinuna az-zandaqa, suna boye ainihin zindiƙanci. Zindiƙanci ya fi munafinci aibu. Yadda yake munafiki na iya tuba, amma zindiki baya iya tuba, domin shi munafiki ta iya yiwa asali dama ya shiga musulunci da gaske ne, daga baya ne ya rikide sai ya dauki akidoji na kafirci a zuciyar shi. Amma zindiki shi dama can kafiri ne, har da ya shigo musuluncin ba da gaske yake ba yana kafirin shi a zuci, amma a baki yake bayyana musulunci. To irin wannan tuban shi hakikatan baya bayyana. Don haka al-Imam al-Qurtubi yace malaman Malikiyya musamman sun hadu akan cewa duk mutumin da aka gane zindiki ne, yace daga cikin su sune masu cewa shari'a tana da zahiri tana da batini. Yace to ba za ma a nemi ya tuba ba, balle in ya tuba a karbi tuban shi, kuma ba kwana uku ba nan take aqidar shi na bayyana sai a kashe shi. Ya faɗi wannan magana a cikin tafsirin shi na Qurtubi. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. To jama'ar musulmi, wannan shine asali ko kuma kadan daga cikin asalin wannan ilimi. To don Allah yanzu wannan asali ne daga cikin wannan ilimi da kuke karantawa a cikin littafin Hayatul Islam da Ida'atul Jinna da littafin Jawharatul Tauhid na Ibrahim al-Laqqani da makamantan su. Don Allah waɗannan littafai da kuke karantawa kun ji asalin nan nasu. Asali na farko dai shine daga littafan Maguzawa, asali na biyu kuma shine daga su kansu ainihin Yahudawa da Kiristoci da suka shigo don su birkida addinin musulunci. To don Allah wannan asalin ne daga ciki wanda yake abin kamawa. To wannan ilimin ne za a dauka fa ya jama'ar musulmi, a zo kuma ana fada da waɗanda suke tabbatar da tauhidi a tsakanin Al-Qur'ani da Sunna. Kai tauhidin ka ka samo shi ne a cikin Al-Qur'ani da Sunna ingantacciya, su kuma nasu ya samo asali ne daga Yahudawa da Kiristoci da Maguzawa, amma sai a zo ana fada da kai akan wannan tauhidin. Shi yasa za ku ga duk inda wani ya tsaya yana karantar da Al-Qur'ani ko Sunna a bisa waccan karantarwa da aqida ta malaman farko, to za ku ga duk wanda ke da aqidar dariqa baya kaunar shi, za ku ga duk wanda ke da aqidar Shi'a baya kaunar shi, duk wanda yake gashi nan barbaran yanyawa anguli da kan zabo za ku ga baya kaunar shi. Shi dai a zahiri zai ce muku shi ahlus sunna ne, amma in ya koma gefe guda shi kullun yana kunkuni akan ahlus sunna, sai ka rasa shi a ina yake. Shin shi ahlus sunna ne salafi ko ku ahlus sunna ne khalafi, ko kuwa shi dan Shi'a ne, sai ka rasa inda ya fuskanta, ba shi da alqibla. Suna nan zankame tun daga malaman wa'azi har malaman jami'a har malaman secondary har malaman zaure da sauransu, su wai kokarin da suke so suke wai da ahlus sunna salafi da ahlus sunna khalafi da dan Shi'a, wai kowanne sai a ce wai musulmi ne, didde dan sabani ne na fahimta abubuwa kaza kaza, hadin kan musulmi, karshe sai tai musu bindiga gaba ɗaya, sai ka ji shi ma ainihin sun tafa shi a gaba ko a jaridar su ko a mujallar su, su ainihin yi hoton shi gashi nan da gongomi man kai da dan karamin kwankwaso su ne mishi shegantaka. Dan me? Sakamakon wai yana son ya hada su da waɗanda ba su ba, su ba za su yarda ba, kamar yadda yake mu ma ba za mu yarda ba. To tunda haka ne, dan menene zaka wahalar da kanka ka zama munafiki? Aya al-qibla daya mana, in dai soyayyar mutane kake so baki daya, babu yadda za a yi ta yiwu. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ke kokarin yardar da mutane, to Allah madaukakin sarki zai tunkuda shi ga mutane din. Ma'ana babu yadda za a yi, Allah ya tunkuda ka gare su, yace ba shi baka ka samu yardar ta su, nan ma ba za ka samu biyan bukatar ka ba. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu, saboda yadda lokaci ya kure insha Allah sai gobe zamu zo zamu cigaba da waɗannan bayanai. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.